daga Benin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau talata 3 ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Muna kuma ƙara yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin kasar Ukraine a jiya Litinin, a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi akan man Rasha. Dokoki da al'adun mutunta 'yan jarida sun dan babbanta a Afirka. A yau talata da duniya ke bukin ranar 'yancin 'yan jarida, an gudanar da nazari akan kyawawa da munanan haloli da sana'ar jarida ke fuskanta a nahiyar. Kana faɗin da ake gwabzawa tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a gabashin Congo ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 6 kwanaki kaɗan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko.
Kanin labaran kenan, ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya na ƙara kira ga hukumomi su ɗauki matakan kare rai da lafiyarsu biyo bayan harin da aka kai wa wata tawagar 'yan jarida a jihar Filato a daidai lokacin da ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya.
Ya nuna da cewa mu 'yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi, domin yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu 'yan jarida ne ba su gane ba. A 'yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare waccanan sanatin ba wai mu ba ne ma.
Muna kuma da rahoto kan batun garkuwa da fasinjojin layin dogo da 'yan bindiga suka yi a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da har yanzu ake rike da drama da a cikinsu.
A gaskiya muna cikin damuwa, muna cikin kunci da bakin cikin rayuwa cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da zai ci gaba da muhawara kan siyasa da kuma rayuwar al'ummar kasar Kamaru. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin kasar Ukraine a jiya Litinin, a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi akan man Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afkawa wani gini a birnin, inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru 15 tare da kwantar da wata yarinya a asibiti. Gwamnan yankin Maxim Marshanko ya ce makami mai linzami na Rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin. A yau talata ake sa ran tarayyar Turai za ta gabatar da wani sabon shirin takunkumai akan Rasha, ciki har da takaita man fetur daga Rasha. Jami'an Jamus sun nuna a jiya Litinin cewa kasar za ta iya goyon bayan cikakken takunkumi da kungiyar EU za ta kakaba wa man Rasha. Ministan tattalin arzikin Jamus Robert Habeck ya ce mun yi nasarar isa ga munzilin da Jamus za ta iya ɗaukar takunkuman haramta ban. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya Litinin cewa muna sa ran samun sabon mataki daga tarayyar Turai nan ba da jimawa ba. Wannan yunkurin ya kamata ya haɗa da ƙwararren matakai na toshe kuɗaɗen shigar da Rasha ke samu daga albarkatun makamashi. A hali da ake ji kuma, ministan harkokin wajen Ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin Mariupol da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da kasancewa mai haɗari, bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa ƙarfe da aka kai wa farmaki. Dmitry Kuleba ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa abubuwa ka iya sukurkucewa a kowane lokaci, don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar Lahadi, kana sun nufi garin Saporizhzhia mai tazaran kilomita 200 daga wurin, ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya. Kuleba ya faɗa a jiya Litinin cewa har yau ana ci gaba da gudanar da aikin kwashe mutane da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Red Cross suke yi, kana ya ƙi yin wani ƙarin bayani har sai an kammala aikin. Sojojin Rasha sun kwace ikon sauran bangaren birnin Mariupol, yayin da ɗaruruwan fararen hula da sojojin Ukraine da aka kiyasta sun kai 2,000 suka makale a ma'aikatar sarrafa ƙarafen. Yunkurin da ake yi da dama na kwashe fararen hula daga masana'antar ƙarafen ya citira, inda Ukraine ke zargin Rasha da kai farmaki akan hanyoyin ficewa da mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dokoki da al'adun mutunta 'yan jarida sun dan bambanta a nahiyar Afirka. A yau Talata da duniya ke bukin ranar 'yancin 'yan jarida, an gudanar da nazari akan kyawawa da munanan haloli da sana'ar jarida ke fuskanta a nahiyar. Kyakkyawan labari shi ne ƙasar Namibia da ke kudu maso yammacin Afirka ta zama ƙasa ta 24 a faɗin duniya da 'yan jarida ke samun walwalar gudanar da aikinsu, a cewar rahoton wata ƙungiya mai fafutukan walwalar 'yan jarida wadda ke zama a birnin Paris ta Reporters Without Borders, ko kuma RSF a takaice. Sashen shari'ar Namibia na kare walwalar 'yan jarida, wani lamari da ba a saba gani ba a wasu wurare a nahiyar Afirka, inji Arnold Froger, shugaban kula da sashen Afirka a kungiyar ta RSF. Ya ce gaba ɗaya zama ɗan jarida a Namibia ya fi kariya a nahiyar. Ƙasar Eritrea a duk faɗin Afirka ita ce inda gwamnati take hana tambayoyi a kafafen yaɗa labarai.
Zuwa gaida baba, kada dai a nisa nan gaba kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda gwamnan jihar Simon Lalong ya umarci jami'an tsaro su kamo waɗanda suka kai wa sanata mai wakiltar mazaɓar Plateau ta Kudu, Nora Aduda, da waɗansu 'yan jarida hari. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Sanatar da tawagarta da suka hada da 'yan jarida 13 da direbansu sun tsallake rijiya da bayan ne bayan wasu fusatattun matasa sun tare musu hanya bayan sun kammala kaddamar da cibiyar bayanai da fasahar sadarwa da ɗakin karatu na zamani a garin Namu da ke karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau. Bayanan da na tattaro na nuni da cewa jami'an tsaro sun cafke wasu mutane hudu ne a yayin gudanar da bikin kaddamarwar, wanda ake zargi da safarar makamai, lamarin da matasan garin na Namu suka buƙaci sanatan ta sa baki a sake su. Mr. Acho Abimaje, wakilin jaridar Leadership ne a jihar Plateau, ya ce al'amarin ya faru ne bayan sun kammala aikinsu za su dawo Jos.
Matasa sun fi more than 5,000 su kawo itace sun tere hanya sai sun zo suna ta papasa mana glass na moto. Wai za ka wuta ko ne mu, wai mu ma mu yan jarida ne, wai mu ne muna goye ma yara na yan siyasa din goye ba. So muka reverse muka koma Benu wurin da aka yi assignment din, so that Senator Dadu Tagama za ta tafi sai mu ma muka biyo ta baya mu bi convoy din da muka zo kai ga yara. Suna papa sama sinito Nora glass everything suna destroy. Even yan sarakuna gargajiya kaman mutumi kaman long pole da suka zo ma an kore su, ana so ma kone su ma ba saurare su ba. Da ni na fita ko sai an sake mu magunguru wani dan wala lonely we gaza ne na akadina.
Shi ma wakilin jaridar New Telegraph Pam Musa ya ce bayan da matasan suka cinnawa motar su wuta ta kone kurmus, sun yi tafiyar fiye da kilomita 10 kafin suka samu taimako.
Babban soja na STF kenan shine wani ɗan mu ya kira sai ya fada musu sai suka sojoji suka zo.
Me wannan yake nufi ga aikin jarida musamman ana tunkarin zabe na shekara ta 2023?
Ya nuna da cewa mu 'yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi, domin duk yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu 'yan jarida ne basu gane ba. 'Yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare wannan sanatan ma ba wai mu bane ma.
Shugaban kungiyar wakilan gidan jaridu na Corresponder Gang Bere ya ce ganin irin gudunmowa da 'yan jarida ke bayarwa dole ne hukumomi su samar musu da kariya.
Aikinmu 'yan jarida don mu nuna ma mutane abin da ya kamata a yi domin a samu zaman lafiya, domin a samu haɗin kai, domin a samu cin gaba a cikin wannan ƙasa. So gwamnati ya kamata su doka wani mataki domin a gan an sare 'yan jarida.
Tuni dai shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau Mr. Paul Jatau ya buƙaci gwamnati ta zakulo waɗanda suka kai harin don hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Fadan da ake gwabzawa tsakanin kungiyoyi masu dauke da makamai a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane 6 kwanaki kadan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida da masu bincike suka bayyana a jiya Litinin. rikicin da ya barke a yankin Fiza na lardin Kivu ta Kudu a ranar Asabar din da ta gabata ya yi kaca-kaca da kungiyoyin 'yan kabilan Bayamulenge da kabilan Tutsi na Congo da kungiyar 'yan bandigan kabilar Bilozi Bishamboke ta South Defense Force ko kuma FABB. Kungiyoyin 'yan tawayen da dama ne ke fafutuka a gabashin Congo, da dama daga cikinsu sun gada ne daga yakin yankuna biyu da aka yi su a cikin shekaru 25 da suka wuce. Gadi Mokiza, shugaban gudanarwa a gundumar Minembwe, ya ce 'yan kungiyar FABB sun mayar da martani ne akan abin da suka dauka a matsayin tsokana da wasu kungiyoyi guda uku da sojojin Bayamulenge suka yi da ake zargi da kwace wasu ƙauyuka guda biyu a yankin da babu ruwansu. A ƙarshe, wata jami'ar diplomasiyar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa Amurka ka iya sake buɗe ofishin jakadancinta a Kyiv, babban birnin Ukraine. Karamar jakada Christine Kevin ta faɗa yayin wani taron manema labarai a birnin Kyiv cewa Amurka za ta jira shawara daga ƙwararrun masana sha'anin tsaro kafin buɗewar. Ta ce idan suka ce muna za mu iya komawa, to ko shakka babu za mu koma. Kevin ta ce jami'an diplomasiyya Amurka za su fara bulagurin komawa babban birnin na Ukraine daga makonni biyu masu zuwa. An dai kulle ofishin jakadancin Amurka ne makonni biyu kafin Rasha ta kai mamaya a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu.
Tawa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu sake komawa kan harkokin tsaro a Najeriya, inda har yanzu dangin fasinjojin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su bayan sun kai hari kan layin dogo da ke kan hanyar Kaduna zuwa Abuja sama da wata guda da ya shige ke ci gaba da matsawa gwamnati lamba ta ɗauki matakin gaggawa na ceto su. A daidai lokacin da ake raɗe-raɗin sako waɗansu daga ciki da dangin su suka ƙaryata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Cikin 'yan kwanakin nan dai labarin sakin Sadiq Angu Abdullahi da ke cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ya cika kafafen sada zumunta. Sai dai kuma gamayyar iyalan waɗanda aka sacen ta ce har yanzu dai ba a sako Sadiq Angu Abdullahi ba, kamar da yadda wasu daga cikinsu suka tabbatar.
Game da maganar da ake ta yawo da ita cewa an saki Sadiq Angu Abdullahi, to gaskiya mu dai a matsayinmu na kungiya na waɗanda aka yi garkuwa da su, mun yi magana da shakikai kuma 'yan uwa na jini na Angu Abdullahi, kuma da amincewar su sun ce mu ƙaryata wannan magana ba gaskiya bane, kuma wannan magana da ake ta yadawa tana tada musu da hankali matuka, saboda ya an ce an saki Sadiq su a matsayinsu na 'yan uwansu ba su ganshi ba, kuma babu wanda ya tuntube su musu an sake shi.
Har yanzu ba a sako wannan bawan Allah ba, kawai abu ne ake yada shi, mu ba mu san wannan manufar ba.
A maimakon shagulgulan sallah da al'umar musulmi ke yi a fadin duniya, ma 'yan uwan mutanen da aka sacen sun ce su suna cikin kunci.
Wallahi daga iyaye, 'yan uwa, kanne, abokan arziki, mu mun kasance cikin juyayi ne da damuwa da imuwa saboda 'yan uwan mu suna hannun waɗannan mutane.
A gaskiya muna cikin damuwa, muna cikin kunci da bakin cikin rayuwa cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah. Kallon su kawai muke yi saboda 'yan uwanmu da muke jira suna hannun 'yan bindigan nan, kuma har yanzu ba wanda ya ce mana komai.
Sai dai a jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na ranar sallah ya ba da wani tabbaci.
I have directed security agencies to ensure quick and safe recovery of all victims.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce na baiwa rundunonin tsaro umarni na su tabbatar da cewa dukkanin waɗanda aka sace an ceto su cikin gaggawa kuma cikin lafiya ba tare da an musu illa ba, kuma na umarci hukumar jiragen ƙasar ta buɗe wata cibiyar bibiyar yadda za a ceto waɗannan mutane da aka sace, kuma a rinka baiwa iyalai da 'yan uwansu bayanai akai-akai, wanda wannan zai rage musu raɗaɗi da damuwa a yayin da za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin mun ceto waɗanda aka sacen cikin aminci kuma mu sada su da iyalansu ba tare da matsala ba.
This should ease their pain and anxiety as we push the military to find a safe return to their families of all those victims.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida na Ikara, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC da ke watsa shirye-shirye akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Gonan ayaba na banana faransa ne mai tafiyarwa. Yanzu magana da nake maka manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa.
Madam Bashi, nuna mana cewa faransa ba wai Paul Biya ya musu hannu saboda faransa kamaru ne ya fara kin sayin takaddan da Aijo ya sayi. Akwai takaddan da Aijo ya musu sayi cewa su ne suke da tattalin suke da kasan kamaru gaba daya. Sai abin da suka fada za a yi.
Kuma kana kan bakanka cewa Paul Biya ya bayo faransa dama ta yi abin da take.
Shi ya ba su dama su yi duk wannan al'amari.
Saboda
shi shugaban kasa Paul Biya tun da ya dauki mulki a buɗe ne a kan shi. Ya tabbata akan mulki har ya mutu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fata kuna nan kallo kuma da muke a nan Washington DC. A cigaba da kawo muku mahawara ta musamman da muka shirya game da siyasa da kuma halin zaman rayuwar mutanen kasar Kamaru, kasar da Allah ya ba mu iko muka zarta a kwanakin baya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ni ne Muhammad Awal daga kasar Kamaru dan jam'iyyar SDN. Gaskiya mai kasar mu nan baya kyautata mana. Gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara 40 yana mulkan kasa. To abubuwa gaskiya ba sa tafiya daidai yadda ya kamata. Mu kuma baya barin mu yan jam'iyyar SDN mu faɗa albarkacin bakin mu, muna cikin matsaloli da dama. Gaskiya muna fatan kuma komai zai gyaru nan gaba, kuma muna fatan mu samu sabon shugaba, domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba ba yanda kasar mu nan zai tafi yanda muke bukata.
Assalamu alaikum. Yoyi da fatan kuna lafiya, ni ne Abubakar Adamu mazaunin Kamaru, kasar Kamaru Duala. Saboda haka kuma mu ne jam'iyyar nan na RDPC na biya, wanda kowa ya ga yanayin kamun ludayin shi shekara da shekaru, shi yasa ka gamo ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba bisa dalilai kamar haka. Dalili na farko shi ne irin yadda yake tafiyar da al'amuran mulki, kowa an ba shi yanci babba, yanci daidai ba da babba, yaro kuma daidai da yanci irin na hanyar maganar ruwa, sha da wuta da asibitoci, fannin lafiya. Wannan duk wanda yake cikin Kamaru babu wani abu na abu da za a ce mu wannan jam'iyyar ta RDPC sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa Paul Biya, da wannan muke mishi fatan Allah ya bashi iko ta ƙarike wannan mulki da Allah ya dauki, wannan nauyi da Allah ya dora mishi, Allah ya bashi ikon da zai soke shi lafiya. Muke mishi fatan alheri ga baki daya da mu da umman Kamaru ga baki daya.
Yau za mu duba shin tsakanin shugaba Paul Biya da ke mulkin Kamaru da kuma tsohon shugaban Kamaru da Ahmadu Ahidjo, wane ne ya fi rika al'amuran da suka shafi addini yadda mutane suke so? Sannan kuma gaskiya ne waya ko wasu ƙa'idoji da ba a rubuta su ba wanda ke ƙayyade ainihin burin mutanen da suke Hausawa ne da Fulani a ƙasar Kamaru idan suna da buri na siyasa ko cimma wani muƙami? Sannan kuma za mu duba wace ƙabila ce ke riƙe da muƙamai mafi yawa a ƙasar Kamaru? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri ne yau a wannan muhawara ta musamman da muka shirya a birnin Duwala tsakanin Alhaji Ridwan Sharubutu na jam'iyyar CPT ta shi shugaba Paul Biya mai mulki da kuma Alhaji Ali Danesh na jam'iyyar Adawa ta SDF. Ba tare da bata lokaci ba ga ci gaban muhawarar tasu.
Shi abin da yake faɗa Alhaji, watakila shi Alhaji ban san shekarar da aka haife shi ba, ni a shekarar 1958 aka haife ni. Takardar haihuwana a Edi aka yi, kuma an rubuta cewa Edi aka haife ni. Babana ya zama Madugun gari a Edi, aka haife shi a shekarar 1921 aka haife shi a Edi, ya zama Madugun gari a Edi. Ba taɓa hana shi zama wani abu ba a matsayin shi na bawushi. Ni ma ba taɓa tambaya na cewa in rubuta wani waje, in rubuta suwa ga
amma lokacin da Edo Hausa sun samu manyan mukamman da suke da shi yau irin a yau.
Sun samu kwarai da gaske.
Kamar ba ne misali irin mukamman da suke da
shi. Wa na Suleiman Danbaba ya zama director na dabta an asibiti a Kamarun nan
gaba. A asibiti. Yau akwai ministoci irin su Mustapha.
Ya zama.
Irin su mijin yawa, irin su Haruna Gambo, irin su wane ne suke da mai mukamman.
Mijin yawa. Mijin yawa na abin nan. A shi tun lokacin da yake jin nisa. Mustapha ma tu lokaci
amma yadda Paul Biya ga dama sai cire shi aiki
Mustapha tun lokaci
ba tare da Paul Biya ya ga dama shi
cire shi ba Mustapha lokaci aiki da yake
Mustapha tun lokaci aiki
amma a sai ga sai karu da kafa da na kafa haka bane kai yadda da abin da na faɗa cewa shugaba baya bambanci
me baushe baushe
na farko Mustapha
ni ne nake da magana
Mustapha bai fi shekara 5 yanzu
ba ni nake ba
bayan ce da
yayi sai ka ji
shekara
Mustapha kai faɗa ne
shekara
Mustapha biyu ne fa
Mustapha
secretary adjoint kake fara ko da Mustapha minister chargé de mission
minister ba minister ba kenan minister biyu ba Mustapha
ko mijin yawo kuma da yake fara wannan gwamna
da
ko Mustapha biyu Mustapha da yake
Mustapha
wanda yake maga takarda adjoint a president la biyu shine mataimakin gongo da ko kuma Mustapha wanda yake minister dan aike a shugaban a fadin kasa wanda yake da ANDP
to a ce
ba Mustapha biyu ba ne
uku to uku da wanda kake ba da wannan shi ba wannan nake ga maka wannan nake ga maka wannan minister
ni ne nake da
maka secretary general
Aliyu ne
secretary general
Aliyu ne
na shugaban kasa
magana
da kai ni
da kai bane
Allah sau ba mu ba mu da kai bane ni da muke
ba haura muke ba
wata kila kai ka fada nan shiru ba ko abin da ban gane
ba kai shiru ba ga bane na
kai kaga Mustapha na ANDP wanda yana nan a shugaban kasa charge da mission ne
a yanzu
haka
yau to shi ne ya
ce ba kula ne ba Hausa bane shi ba kula ta ne yana Hausa Mustapha wannan da yake mataimakin secretary general shine Mustapha Bahaushe ne tsantsan
to shine yake magana
to shi muke magana to wani Mustapha ne
kuma kake Mustapha mataimaki
secretary general
shi kuke magana to yayi kamar na magana kada
kake
ba yayi ba
kai da abin da ya fada
nan Mustapha
wannan ya ga mukaman da Paul Biya ya bayyana Hausa abin da nake magana
ni bazan
kai kace baka gamsu ba
ni bazan tsaya a wai shugaban kasa domin ganin daman shi ya dauki Bahaushe ya sa shi minista
dole ce ta sa
a in dai ya saka dokon da je hana Bahaushe zama wani abu a inda yake zaune ai ya fi karfin da ganin daman shi sa mutu doka ne fa da aka tsara kasa na Kamaru
ban gane ba yanzu akwai dokar da ta hana Bahaushe cimma
wani eh da akwai dokar da ta hana Bahaushe a nan birnin Duwala zama Madugun gari
kamar rike mukamin
Madugun
gari
eh
yanzu akwai inda aka kayyade shi a
Bahaushe wannan ba ga mu waya da kai
annan Bahaushe baje ba
an ce
eh ina zuwa ci gaba
shugaba ya ce wato abin nan da delegate da gubernaman ko kuma babban mayor
magajin gari
sai dan wanda aka haife shi a Duwala
sai shi ne
daya amma sauran duka ya sai zama duka biyu a kowane gari aka ne ko nan ka je Garwa sai dan Garwa ne zai zama amma mataimakin shi garfiya sai zama Bahaushe Bafulata ne duk kudun nan
wato kowane gari sai dan gari
to ai haka kuma tsari mai kyau ne
ba ka gamsu da haka din ba
tsari mai kyau ne
ya za mu yi mu
ce muna kabilanci
ya za mu mu ce muna cikakkiyar kasa muna cikin
kasa
zama daya
kai dan kamar ne me yasa ba ce
ba ne wannan yana dan
kilazo
ne ya kuma duwala
na aka kama mutum aka kai shi kusuna abu ɗaya ake taka mishi a cikin doka da daman da yake da shi shine ana hana shi daman je kai kawo amma daman tsayuwa takara dole ne doka ta baka wannan
daman
da kaman wuya a ce mutum ya tashi cire maka abin da doka ta baka dama ka yi tukuna ka ɗauki wannan mutum kamar yana son kabilanka domin ya ɗauki kabilanka ɗaya ya sa shi minista ministan da shi aikin da ya ga damar je bashi
ne ban gane ba
alhaji Rilwani idan za a yi zaɓe
shugaban kasa aiki kuma
idan za a zaɓe shugaban kasa akan ce duk ɗan kamar yana da damar ya tsaya
takara shugaban kasa
amma a ce
dan amma sai ya samu abu kaza kaza
ina zuwa amma idan zama magajin garin Duwala ko ya wani ko gandar ko wani wuri ne a ce sai ɗan garin ai an takaita mutum ko
to bari yi maka bayani a wannan ni wannan ya yi kyau kaga don ba haka ba kabila ɗaya sai su kwashe duka
amma dai
a gane an ce babba wanda zai babban su zai zama sai dan kasar nan dan Duwala nan da aka haifa nan amma babi da shi hudu ne ba garfiya ya sai tsaya Bahaushe ya sai tsaya Bafulata ya sai tsaya wani iri zai sai tsaya kuma kowane ja'a haka ne wannan ba problem akai haske ne ma kai don baka bari haka anan muna da garfa sun fi kowa yawa anan za su dauke duka babban su ne mabi da su ne na uku su ne na hudu na biyar
ya za yi idan aka karkasa kabilun kamaru suwaye za a ce sun fi samun damar rika manyan mukami a cikin kasar nan wace kabila ce
eto yanzu suna nan da shi shugaban kasa yana rabawa ne
daidai wa daidai ko kuma ya
fi mai kana kamar yanzu anan minista sun fi 40 ne
Sunfi 40 nan wace kabila ce
60 da wani abu ka samu da ya sa kai 60 da wani abu ana ba kowane kabila ne sa sa ka kai ne ministan wuta
amma cikin kabilun wace ta fi yawan ministoci
a yanzu dai kai
to yanzu a cikin su ana samu Yahudawa ana samu Etun ana samu Bulu ana samu Batangama da shauran su duk suna tare
a suka fi yawa
cikin suka fi yawa a gwamnati wato bayan ma kabilan shi wato tarayyan Betit din sun fi yawa kabilan kauyen shi ma sun fi kowanne minista da yawa
to wato wannan magana
to ba shi an bari ba kansa
magana ko a lokacin Aizo Fulani da suka fi yawa a gwamnati su ne zalla ɗaya ne za ka wani iri da
wasa guda na sai shanye garin sa
ke lokacin Aizo ko ba haka ba ne kai ba ka sani ba
a wato kayan da ke nan ba wasu
amma kayan da kai ma haka aka yi lokacin Aizo
da su jiran lura aka yi haka
Fulani suka fi yawa
lokacin Aizo
a kaga bai sauya da ya
sauya a ni na so abu da misali alaji
da ke
Fulani shekara
25
yana mulki shekara 25 Aizo yana mulki duk mulkin da Aizo yayi ba taɓa samun dan arewa ko Bahaushe wanda ya zama sakataren shirin ala prisa da dubin ba a fadin shugaban kasa ba taba samu Bahaushe
ba
ko dan
Aizo ba ba wannan haka tambaye ka ba
abin da muke so mu tabbata shi lokacin da yake Fulani sun fiya a yanzu lokacin Fulbiya mutanen kabilar su sun fiya a gonaki haka ne
haka ne ba
so kowane shugaba ya nuna son kai da son rai
kowane shugaban kasa ya nuna
son rai a hijin da Fulbiya kowa nuna yana son kai shi
kuma da lagashi kuma malamai to idan Allah ya sa mun dawo a shirinmu na gaba na rana wato za mu tabbaya shin Faransa ce take jan ragamar kasar Kamaru duk da cewa Kamaru tana da yancin kanta kuma wai shi Paul Biya shi ne yake bai wa Faransa damar ta ci Faransa babu baka wannan na daga cikin abubuwa da dama da za mu duba a shirin mai zuwa yanzu kan mu a madadin su bakin namu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danash sannan da Awal Garba wakilinmu na Kamaru da ya taimaka a kada wannan shiri ni ne Ali Musukan Sakutu a Washington mun barku lafiya.
To a gaida na Sokoto da tawagarsa Allah kuma nuna mana mako mai zuwa yanzu kuma ga takaitattun labarai.
A takaice, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin Ukraine a jiya Litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyan Turai ke shirin kakaba takunkumi akan mar Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afkawa wani gini a birnin inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru 15 tare da kwantar da wata yarinya a asibiti. Gwamnan yankin Maxim Marshanko ya ce makami mai linzami na Rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin.
Gaishe ka da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai nan da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hatsi a lokacin da za ku je shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo da ma wato mai cire shirye-shiryen Jumbe Hamza sai kuma injiniyan Mukail Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.